Merci.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yammacin yau Laraba 24 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim din da kanin labarai.
To Hawwa, masu zanga-zanga kan yakin Gaza sun duro birnin Washington DC gabanin wani jawabi da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi ga 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka. Rundunar sojin Isra'ila yau Laraba ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare ta sama da kuma ta ƙasa a birnin Khan Yunis na zirin Gaza. Sannan wani jirgin sama ya fadi yau Laraba jim kaɗan da tashinsa daga Kathmandu babban birnin ƙasar Nepal, wanda ya sanadin mutuwar mutane 18.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yammacin yau dinnan ne ake sa ran Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gabatar da jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin Amurka, lamarin da ya tunzura wasu Amurkawa suka fito domin nuna adawarsu a yin hakan a wani fitowa ta zanga-zanga. Za kuma ku ji yadda al'amuran wato al'ummar garin Goza da ke jihar Borno a Najeriya suka fara samun sa'ida bayan fama da hare-haren bama-bamai da aka samu kwanakin baya a yankin. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu ran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafa da shirin zamantakewa tare da Zainab Babaji, inda a wannan karin shirin ya duba irin kyakkyawar zamantakewa da ke akwai tsakanin mabiya addinai daban-daban da ke jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Amma fa kafin nan sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da yakin Gaza sun fara zaman dirshan tun daga jiya Talata a harabar ginin majalisar dokokin tarayyar Amurka gabanin wani jawabi da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi ga 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka yau Laraba. Ziyarar da Netanyahu ya kawo nan Amurka din za ta hada da ganawa da shugaba Joe Biden, baya ga jawabin da zai yi yau Laraba ga 'yan majalisar dokokin tarayya wanda wasu 'yan jam'iyyar Democrat ke shirin ƙaurace masa. Senata Chris Van Hollen, ɗan Democrat daga jihar Maryland, ya ce,
"All of us who care about our partnership both in America and in Israel."
Senata Chris ya ce ya kamata dukkaninmu da muka damu da makomar hulɗarmu a nan Amurka da ma Isra'ila mu gane irin mummunar barnar da Prime Minister Netanyahu da gwamnatinsa mai tsatsauran ra'ayi ke yi ma hulɗarmu a duniya da ma matsayin Isra'ilar a idon duniya. Saboda haka, ya shugaban ƙasa, gayyato shi da aka yi ya yi jawabi ga majalisar dokokin tarayya wani mummunan saƙo ne. A jajibarin wannan jawabi da Netanyahu zai yi, ɗaruruwan masu zanga-zanga da wata ƙungiyar Yahudawa ta rajin zaman lafiya ta shirya saye da jajayen rigar t-shirt da ke ɗauke da saƙo mai cewa ba da sunanmu ba sun mamaye harabar ginin Canon, suna ɗaga murya suna cewa a bar Gaza ta rayu. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna Tel Freden ya ce,
I'm a Jewish American. My grandparents survived the Holocaust and growing up I was always told that we should never.
Tel ya ce, ni ba Yahudin Amurka ne, kakannina da ƙyar suka sha yayin kisar kare dangi na Holocaust, kuma yayin da nake girma an ce mani bai kamata a bar wani abu mai kama da haka ya sake faruwa ba. Shi yasa nake nan yau ina zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisar kare dangi da ake wa Falasɗinawa. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojin Isra'ila yau Laraba ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare ta sama da kuma ta ƙasa a birnin Khan Yunis na zirin Gaza. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana damuwa kan fararen hula da ke yankin, inda cibiyar ayyukan jinkai ta Majalisar Dinkin Duniya ke cewa zuwa jiya Talata Palestinawa kimanin 150 suka gudu daga Khan Yunis biyo bayan zango na biyu na umarnin tashi da Isra'ila ta bayar. Stephane Dujarric, mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, ya gaya ma manema labarai jiya Talata cewa babu isasshiyar tazara tsakanin lokacin da Isra'ila ta bayar da umarnin tashi da kuma lokacin da wato ta fara tsananta kai har-hari a wuraren.
To madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ƙarshen labarin duniya. An jima kaɗan ne a wani lokaci a yau ake sa ran Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gabatar da jawabi a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka a wani yunkuri da Isra'ilan ke yi na ganin ta samu ƙarin goyon bayan Amurkan a yakin da take da Hamas da sauran abokan gabarta. To sai dai ƙauracewa zauren majalisar da wasu 'yan Democrats za su yi da kuma zanga-zanga da aka shirya za a yi ta masu adawa da yakin da ake yi a Gaza ya fito da wasu alamomi da ke nuna baraka ga goyon bayan da Isra'ilan ke samu daga Amurka. Abokin aikinmu Victor Matayas ya kai ziyara kofar ginin majalisar ga kuma ƙarin bayanin da ya yi mana.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wannan lokaci, inda ni Victor Matayas yanzu haka ina gaban majalisar dokokin Amurka a birnin Washington, inda ake sa ran jawabin shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu zai ci karo da zanga-zanga. A halin yanzu jami'an tsaro, wasu a tsaye, wasu a cikin motoci, wasu a kan babura, da ma wasu a kan kekuna sun mamaye sun kuma zagaye ginin majalisar, sun kuma tilace hanyoyi. Ana sa ran Prime Minister Isra'ila zai samu tarwa daga 'yan majalisar dokokin Amurka, inda zai gabatar da jawabi gaban majalisar a karo na hudu a tarihi. Netanyahu zai gabatar da jawabin ga zaman haɗin gwiwa tsakanin majalisar wakilai da dattawa, misali karfe 7 na yamma agogon Najeriya da Nijar, watan karfe 2 kenan na yammacin Amurka. Ana sa ran jawabin nasa ya buƙaci ɗaukar matakai akan kasar Iran, wacce ke ɗaukar nauyin mayakan Hamas da na Hezbollah, tare da fuskantar karuwar Allah wadai daga Amurka akan yunkurin mallakar makaman nukiliya na baya-bayan nan. Idan hakan ya faru, Netanyahu zai zarta Prime Minister Birtaniya nan a zamanin yakin duniya na biyu, Winston Churchill kenan, wanda ya gabatar da irin wannan jawabi har sau uku. A halin yanzu dai masu zanga-zangar na kan fitowa, amma duk da shirin gudanar da zanga-zangar dandalin National Mall na cike da masu yawon bude idanu, wasu suna ɗaukar hotuna, wasu kuma sun shimfiɗa tabarma suna cin abinci. Sai ku kasance tare da mu a shafukanmu na sada zumunta da ma shirinmu na dare, inda za mu kawo muku cikakkun bayanai kan yadda jawabin da ma zanga-zangar za su kasance.
To madalla, an gaida Victor Matayas, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga Ibrahim ya shigo da ƙarshen labarin duniya.
To Hawa'u, ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya gana yau Laraba da takwaran aikinsa na China Wang Yi a birnin hada-hadar kasuwanci na Gwanzu. Mai magana da ma'aikatar harkokin uku yawun ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning da ce Kuleba da Wang sun amince cewa ci gaba da tattaunawa dole ne muddin ana so a kawo ƙarshen mamayar Ukraine da aka kwashe shekaru wajen bi da rabi ana yi. Mao ya ce kodayake ba a samu bayyananen yanayi ba, China na mai goyon bayan abin da ya kira duk wata hubbasar da za ta kai ga zaman lafiya, kuma tana mai niyyar abin da ya kira ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen cimma tsagaita wuta da kuma kawo wato komawa kan teburin shawara. To ana fashin labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin sama ya faɗi yau Laraba jim kaɗan da tashinsa daga Kathmandu babban birnin ƙasar Nepal, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 18 tare da raunata matuƙin jirgin wanda shi kaɗai ya rayu. Babban jami'in 'yan sanda Basanta Bajauri ya ce hukumomi sun zakulo dukkanin garoki 18 ɗin. Matuƙin jirgin ya samu rauni a ido, amma rayuwarsa ba ta cikin haɗari, a cewar wani likita a asibitin koyarwa na Kathmandu. Likitan ya yi magana ne bisa sharaɗin saka yi sunansa, saboda bai da hurumin yin magana kan al'amarin. Kamfanin Meta mamallakin Facebook ya rufe shafuka wajen 63 a Najeriya, waɗanda ake amfani da su wajen damfarar mutane, da sunan soyayya. Baya kuma ga shafukan wasu kungiyoyi da ke kokarin samo sabbin waɗanda za su koya musu damfarar. Fakewa da sunan soyayya a yi damfara ya haɗa da yaudarar mace ko namiji a tura hoto tsirara ko kusan tsirara ta kafar intanet da sunan soyayya. Sannan daga baya kuma a yi barazanar fallasa mutum ta wajen saka hoton a intanet muddin bai biya kuɗin fansa ko ya bayar da kai ko ta bayar da kai an yi lalata ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Alamu na nuna cewa an fara samun sa'ida a garin Gozo da ke jihar Borno a Najeriya bayan da aka samu hare-haren bama-bamai a yankin a 'yan kwanakin baya, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Ibrahim Mustapha Ibrahim ya aiko mana.
Tun bayan fashewar bama-bamai guda biyu a garin Gozo da ke jihar Borno a kwanaki da suka gabata, hukumomin tsaron Najeriya haɗa da kungiyoyin sa-kai na matasa suna gudanar da aikinsu na wanzar da zaman lafiya a garin Gozo. Yanzu haka a garin Gozo komai na tafiya daidai yadda ya kamata, inda manoma suke fita suna gudanar da ayyukansu yadda ya dace. Na iske wasu manoma na garin Gozo da suka shigo Maiduguri sayan kayayyakinsu na noma, sun bayyana yadda tsaro ya inganta da ma fita gudanar da noma a gonakinsu a garin Gozo.
Kalau ba wani hayaniya ba wani abun da muke jin wani labarin sa har tashi hankali ko wani abu duka ba komai lafiya kalau haka zamu ji mu haka mu dawo.
Gaskiya yanzu dai fuskantar matsala sosai saboda din yanzu haka abun ma ya lafa sosai. Kawai rashin time ne suna mutun ya taso da wuri su kawai suke cewa matsalan abun ne kawai guda ɗaya ne kawai suna cewa taso da wuri ne amma an ba haka ba matsalan komai.
Gaskiya alhamdulillah saboda tunda muka fara wannan mu samu wani kalu
mu da yanzu haka mun tashi da safe zamu kai karfe biyar da dan mintuna kaɗan sannan mu taso mu dawo gida. Muna zuwa gida karfe shida da dan mintuna kaɗan. Muna kai wannan lokacin ba wani matsala ba.
Gaskiya da sai mun ga wani kalubale zamu faɗa amma har yanzu mun ga wani kalubale ba kuma damuna mun gode Allah. Ba ai ko shekara biyu da ya wuce kaɗai ma ba wanda ke zuwa.
Yanzu haka kimanin garuruwa 10 a baya rashin tsaro ya hana su zama a garin, sun koma garuruwansu suna gudanar da al'amurorinsu na yau da kullum. Azantawa na da dan majalisa mai wakiltan kudancin Borno a majalisar tarayya kana dan asalin garin Gozo Muhammad Ali Indume ya bayyana min yadda tsaro ya inganta da ma yadda manoma suke fita suna gudanar da al'amurorinsu ne da kullum.
Alhamdulillah dama na je yi musu ta'aziya ne gida-gida. Da farko da wannan abun ya faru ranar 29 ga watan da ya wuce, mun je da helicopter ne da lokacin da bamu dade ba mun yi awa daya ne ma a cikin garin. Na je na samu dama na kwana na zaga gida-gida wa wanda aka musu rasuwa don yi musu ta'aziya. Da na je da na ga yadda suka riga sun jajirce kamar ma abun bai faru ba, sun rungumi kadara sun yadda sun koma gonaki, kuma da yawa daga cikinsu ma da na zo zan yi musu jawabi suna maza-maza cewa ai kar in damu mu koma kawai su za su tafi gona. Da yawa daga cikinsu ma sun zo suna zuwa daga gona ne su saurare mu. Mutane suna tururuwa zuwa gonansu. Kuma abun farin ciki shine da kuma jinjirtawa shine gaskiya yadda jami'an tsaro suke tsaya tsayin daka su ba su confidence. Kowane wuri zaka ga manoma suna noma za amma sun jefa sojoji za su tashi suna tun daga karfe 8 suna wurin. To daga karfe 8 kai nomanka har karfe 5 mutane su koma. So mutanen mu an kaga lokacin zuwan su kasuwa in zuwa wajen kuma sun dauki matakai. Matakin da suka dauka yanzu shine sun fito da sun kirkiro da token. Idan za ku je gona kowa zai tsaya a check mashigan gari a baka. In kana dawowa to sai ka kawo. Ma'ana baya da wani wanda ba dan gari ba ko kuma ba daga gari ya fita ba ya sake dawo. Garuruka dai zan goma. Fulka dama akwai garin kaɗan amma da yawa sun gudu duk sun koma. Akwai Warabe dama kwata-kwata ma babu kowa sun koma. Akwai Limankara su ma dama akwai mutane kaɗan amma yanzu duk sun koma. Akwai Izge wanda suka riga mu su ma suka fara komawa. To akwai Kirawa su ma sun koma. Ngwashe su ma sun koma. Bita su ma sun koma. Ambagdas sun koma. Da kuma Madube sun koma. Garuruka goma yanzu Asgashiya za su koma. Kuma Wala za a gina ta. Kuma mutanen Gaba wanda yake kusa da Ngwashe su ma za su koma ana tanadi.
Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
An gaida Ibrahim Mustafa da wannan rahoto masu saurari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koyaushe akan ra'ayi za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin samun labarai dumi-dumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannun mu da saki saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka jibanci haɗin kan jama'a ta fuskar addini, siyasa, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. A yau shirin yaya da zango ne a jihar Sokoto inda ya zakulo mana irin zamantakewa da al'umma ke yi na haɗin kai. Ga nan wakilin sashen Hausa daga jihar Sokoto Muhammad Nasir da tawagarsa.
Shirin zamantakewa na wannan mako yaya da zango ne a jihar Sokoto inda nazarci wata al'umma inda ake kira kamar karaman Najeriya, domin yanki ne wanda ya tara dukkanin kabilun da akwai cikin Najeriya, kuma shekara da shekaru sun dade zamne lafiya kalau, kuma suna gudanar da amuran su tare babu wata hayaniya. Da farko ina tare da uban kasa na wannan yankin wanda zamu soma da sunansa da kuma bayanin da zai muna akan asalin zaman al'ummomi da mabambantan kabilu da addinai a wannan yanki. Ila bayya sunanka.
Sunana Alhaji Sani Umar Jabbi, sarkin yakin gagi, uban kasar gagi. Hakikan muna zaune nan wannan yanki na Sokoto lafiya karkashin masarautar mai alharma sarkin musulmi Alhaji Dr. Muhammad Sa'ad Abubakar da Sa'ad. Wannan unguwa tamu ta samu shekaru fiye da 200 da kahuwa, kuma mutane mabambanta ra'ayi, mabambanta addini, mabambanta al'adu da kabilu daban-daban. Allah ya hada mu nan fiye da kakanni shekaru ba taba samun wani hatsaniya ko rashin fahimta. A salata ni ma akwai karuwar arziki saboda koyon sana'o'i da koyon dabaru na rayuwa wanda muka samu tsakanin mutane na lungu-lungu, sako-sako na ko'ina faɗin Najeriya. Wannan mu gare mu tushe ne na ci gaba da ƙaruwar arziki.
An kira wannan yanki kamar ƙaraman Najeriya. Najeriya ƙasa ce wadda da ƙabilu fiye da 300, sannan akwai kuma addinai, akwai manyan addinai musulunci da kirista, sannan kuma akwai waɗanda ma ba su addini, ma'ana masu addinin gargajiya. Kamar nawa yanki naku, ƙabilu nawa ne ke zama a cikin wannan, ko kuma a ƙesta?
To gaskiya nan duk waɗannan ƙabilun da ka faɗi babu ƙabila da babu nan yankin namu. In ka faro daga kudancin Najeriya, kudu-kudu maso kudu, akwai su nan. In ka ko kudu maso gabas, akwai su nan, ƙabilar Ibo. In ka dawo kudu maso yamma, su ma ƙabilar Yarbawa, akwai su nan da yawa. In ka dawo tsakiyar Najeriya, to kusan irin Benue, Taraba, Filato, Southern Kaduna da Kaduna da gaba ɗaya Niger, duk ƙabilu-ƙabilu sannan ba wanda babu nan. Walau aikin yin jirage kawo shi, walau aiki na gine-gine da sauran sana'o'i da tun zamanin Turawa aka kawo nan, walau kuma kasuwanci wanda akwai sana'o'i da yawa da can da babu sunan, kawai sai da sashi-sashi na motoci, tayoyi, ƙarfa da sauransu, ba a san Bahaushe da su ba, ƙabilun su ne kawo su. Idan ka zo harkar mashin, harkar kwaci, harkar ta sai da magunguna, pharmacy, duk can a da ba a san mu da su ba. Su suka zo da su, kuma yanzu alhamdulillah mutanen mu sun koya, ƙaruwar arziki ta samu, fahimta ta samu, kai wuce nan auratayya. Don nan gidanmu muna aure da Yarbawa, muna aure da Ibo, muna aure da ƴan kudancin Najeriya. To haka Yarbawa yayin da shekara 100 muna aure da su, sun haɗiya, wasu ma su yi sarauta, wasu kuma jibi suna iya sarauta ko gobe Allah ya kaddara. So nan yankin mu muna zanne da fahimta, mun san addini, mun yarda da kowa addini da Allah ya bashi, Allah ya nayi azashi ga abin shi baka ihanawa, kuma mun yarda da tsarin mulkin Najeriya, ya yarda da kowane dan Najeriya duk inda ya mai dadi ya gaina so shi zauna nan, shi gina gida, shi kasuwanci.
Ila bai menene sirrin samun zaman lafiya tsakanin al'ummomi mabambanta kabila da addini a wannan yanki naka? Saboda so da yawa zaka ga inda an samu bambanci zaka ga ana ta samun tashin-tashina, amma wannan yake ba ta samun tarihi ya nuna cewa an samu tashin-tashina tsakanin bakin da ke zaune a ciki ba.
To ka san na daidai ilimi da kuma aiki da ilimin shi a tushe na harko. Na biyu, yadda da tsarin mulkin Najeriya, yadda ya yadda da duk dan Najeriya inda ya gaina so ya zauna nan, shi gina gida, shi addini ne, shi ibada ta yi, shi kasuwanci ne, muddin abin nan bai saba ma na wani ba. So wannan mu mun san da haka mun karanta mun sani, kuma hakika wannan zamantakewar mun koyi sana'o'i da yawa wanda canda gonakin mu muna manoma. Yanzu gonakin namu sun zan gidajen su, sun zan murin sana'ar su, kuma mun koyi mun samu sannan boko wangan da anka zo ko da aka zo yaren da suka ji na mu wato muna kyamayo har mun shiga, muna likitoci, muna da nurse, muna da midwifery, muna da gynecologist. Wannan mun ga muna gugumayar su yanzu wurin inganta rayuwa ta mata, rayuwar matasa, rayuwar al'umman baki daya. To abinda asirin zaman lahiya matasan mu na da sana'a yi, sannan da matan mu da matan su ba ta samu hatsaniya ba. Ran Christmas za ka ga muna tare da su, muna murna tare. Ran sallah muna haduwa da su, muna murna. Ran azumi suna zakkuwa na musharwa tare da su, kuma mai addu'o'i ga kasar mu da shugabannin mu, an samu fahimtar juna, an samu karuwar arziki.
Har yanzu ina tare da ɗaya daga cikin al'ummar da ke zaune a wannan unguwa. Yalabaiya sunanka?
Sunana Reverend Ilya Ibrahim na Haken Church a nan cikin birnin Sokoto. Ni mutumin Kaduna ne, gabashin Zaria, kuma aiki ya kawo nan a matsayina na pastor. Ina aiki tare da jama'a na a cikin Sokoto.
Ya yanayin zamantakewa yake tsakaninka da kuma tsakanin masu bin irin hanyarka da waɗanda kuke tare da su a cikin wannan unguwa?
Gai babbar tambaya kuma mai ma'ana. Zamantakewarmu a Sokoto, wani lokaci idan baka zo Sokoto ba za ka san Sokoto ba. In kana jin labarin Sokoto daga waje za ka yi tunanin kamar in ka taho Sokoto ba Kristoci, amma in ka zo ka iske akwai Kristoci kuma ana zaman lafiya. Ikkilisiyar Haken tana Sokoto yau fiye da shekara 45, kuma duk ma'aikatan da suka zo ba wanda ya koma da labarin rashin zaman lafiya. A zamana annan muna da kyakkyawan dangantaka da kuma zamantakewa mai kyau. A yanzu haka a cikin wannan al'umma da muke magana yanzu, muna da kungiyan da ya kunshi Kristoci da Musulmi, kuma aikin mu shine domin wanzar da zaman lafiya da samun daidaituwa. Kowane Alhamis ta ƙarshen wata mukan taru mu yi mitin tare, mu tattauna idan akwai waɗansu matsaloli da suka taso, mu nemi hanyar gyara su, in babu kuma mu sake bada shawarwari domin inganta zaman lafiya. Dan zamana a Sokoto na yi cuɗanya da malamai daban-daban na kungiyoyin Musulmi daban-daban wanda muka yi aiki tare a waɗansu kungiyoyi daban-daban, wanda ya nuna cewa akwai kyakkyawan dangantaka da zamantakewa da kuma fahimtar juna.
Duk da yake an samu bambanci tsakanin addini da kuma al'ada ta ku da azumin wanga gurin, ba za a rasa wani abu da zai zama na tsokana ba, wanda zai iya tunzura wani, ya tunzura wani a tashi ana koda dai cacar bakina. Ku taba fuskantar irin wannan a nan Sokoto a wannan unguwar da kuke zaune?
Babban abun shine addini ba shine matsalan mu ba, amma jagorancin addini da masu bin addini su an matsalan mu, kuma suna faɗa ma mabiyan su abin da ya kamata, akan samu kyakkyawan zaman lafiya. So a yankin kasar Gagi babban abun da yake ba mu zaman lafiya shine domin jagoranta ko masu jagorancin addini a yankin sun fahimci kuma sun san abin da ya kamata. Yanzu a matsayina na Reverend ne, akwai imam da limamai wanda abokanai na ne, muna hurɗa tare. So kaga idan mutane na sun gane da su, mutanen sun gan su da ni, so su tabbata mu a tsakaninmu akwai zaman lafiya. Idan kuma mun fahimci juna za a samu kyakkyawan fahimtar juna a cikin mabiyan mu.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zana jimma burina.
To har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa ina tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira karaman Najeriya a nan Sokoto.
To sunana Lami Musa, ni daga nan ne Tamaje, ina zama a cikin sabon garin Tamaje. A nan ne kuma Allah ya ba mu gida inda muka gina muna zama gidan kanmu, har Allah ya yi ma mai gida na cikawa a cikin wannan gida. To idan da ba mu ji daɗin zama a wannan wuri ba, da ba za mu yi tunani mu gina gida na kanmu a wannan wuri ba. Amma saboda mun ji daɗin zama da mutane da kuma zaman lafiya wanda muke fuskanta a nan garin Sokoto ga baki ɗaya, gaskiya mu a nan muna ce ma Allah mun gode, domin mukan ji labarai na tashin hankali na addini a wasu wurare a kasashe a Najeriya. Amma mu Sokoto tun lokacin Sarki Abubakar ko Garba na uku baya son abinda zai kawo tashin hankali tsakanin wani addini da wani addini, amma a zauna lafiya. Yakan kuma ce idan akwai zaman lafiya a nan ake samun arziki. amma in akwai tashin hankali ko kuma zubar da jini to babu arziki a cikin wannan kasa, za a sami damuwa. To gaskiya akan haka din ne, bisa ga zaman lafiya da muka gani, mun kai shawara da shi mai gida na marigayi mun yi gidan kanmu.
Ya yanayin zamantakewa tsakanin ku da makwabta wadanda sun ka bambanta da kabila ku kuma addinin ku, dama ku mata ku ne ke renon yara, ku hisanin yara, kuma a kuci daya tsakanin yara, ya yanayin zamantakewar yara suke da kuke reno har su girma a cikin wannan unguwa?
Hakikanin gaskiya ba mu da damuwa. Abin da ke kawo damuwa tsakanin uwaye mata idan akwai jahilci, dukkan mace da ta balaga ga addininta, ko musulma ce ko krista ce, to ita ma tana gudun duk wani abu na tashin hankali. Duk abinda zai kawo wani yaron wani ya ce Allah wade, idan har ana zaman lafiya ana zaman tare, in kin ga dan makwabcinki ko diyan makwabciyarki zaki kwabe ta. To a unguwar da nike muna haka nan, in har ka ga yaro a cikin unguwa yayi abu ba a yi mishi magana ba, mai yiwa ba ko ne, ba a san shi ba, za a sa ido a gani shin yaron wane ne, me ya faru da shi, me ya kawo haka, za mu yi kokari mu sani. So saboda me muna da fahimta, muna da kyakkyawar fahimta tsakanin mu, sannan kuma kowa yana ya balaga a cikin nashi addini.
Har yanzu ina tare da wata baiwa Allah a cikin shirin na zamantakewa wanda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar. Ya sunanki?
Sunana Malama Amina. Amina ta Aminu.
Amina, kamar daga wani yanki kike ki zauna a wannan unguwar?
Across River State of Yako local government area.
To menene tarihin zamanki a wannan unguwa?
Ni zamantakewa, muna zaman lafiya, ba wani damuwa. To akwai fahimta tsakanin junanmu. Akwai wani damuwa ga sarki nan, yana nan taimakawa, yana waye da kan kowa, in akwai wani matsala da ke tare da mu zai za mu kira shi, shi zai taimaka ya sa a yi komai zama daidai. So mu ba mu da wata matsala a nan gaki.
Kamar auratayya ta saba shiga tsakanin ku da al'ummar da annan zaune cikin wannan unguwa ta gagi?
Kamar misali ni Cross River ne, ina auren su nan Sokoto, sannan kuma muna da yara. Akwai kuma wadon sunan Yorubawa suna auren nan, wada yare daban-daban akwai suna, so kuma ana so ne kalo ba wani matsala.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin Muhammad Nasir daga Sokoto da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
To madalla, an gaida Zainab Babaji. A nan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin, wato labarai a taƙaice.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange Elwaya Wuri, yake muna marhabin da kiran.
Okay. To masu sauraron mu, sai a muna aikin gafara, za mu karanto muku labarai, ba za mu samu damar ka muku wato sakonni daga masu saurare ba. To takaicen dai, masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da yakin Gaza sun fara zaman dirshin tun daga jiya Talata a harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka, gabanin wani jawabi da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi ga majalisar yau Laraba. Ziyarar da Netanyahu ya kawo nan Amurka din za ta hada da ganawa da shugaba Joe Biden, baya ga jawabin da zai yi yau Laraba din ga Majalisar Dokokin Tarayya, wanda wasu 'yan jam'iyyar Democrat ke shirin kaurace masa. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojin Isra'ila yau Laraba ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare ta sama da kuma ta ƙasa a birnin Khan Yunis na zirin Gaza. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana damuwa kan fararen hula da ke yankin, inda cibiyar ayyukan jinƙai ta Majalisar Dinkin Duniya ke cewa zuwa jiya Talata, Falasɗinawa kimanin 150 suka gudu daga Khan Yunis, biyo bayan zango na biyu na umarnin tashi da Isra'ila ta bayar. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya gana yau Laraba da takwaran aikinsa na China Wang Yi a birnin Hada-hada na Guangzhou mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning ya ce Kuleba da Wang sun amince cewa ci gaba da tattaunawa dole ne fa muddin ana so a kawo ƙarshen mamayar Ukraine da aka kwashe shekaru wajen bi da rabi ana yi.
To baki ɗaya masu sauraro da haka ne zamu nade tabarmar shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima tun da daddare idan Allah ya kai mu ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad wato 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kamar da kuka ji shi musamman Ibrahim Garba da ya taya ni karanta wato gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif muku sallama daga nan Washington DC. Sai an jima ku.